Sashen Hausa na murya Amurka ke magana akan mitoci 19, 31, 49, 60. Sai kuma kilohertz 1530 a matsakaicin zango. Masu sauraron mu a Jamhuriyar Niger kuma za su iya kama tushe ce kai tsaye ta tushen FM na VOA Africa akan mita 101.5. Har yau a zangon FM za a iya kama mu akan sarauniya, radio amfani, nomad, download da kuma niya. Kana masu na'urar computer idan suna son kama tashan to su dangwala voahausa.com a duk lokacin da suka so hakan. Jama'a assalamu alaikum, barkamu da asuba, barkamu da saduwa da ku a cikin shirinmu na yau Talata 10 ga watan Janairu na shekarar 2017. Da fatan an waye gari lafiya. Ladan Ibrahim Ayone daga nan birnin Washington DC tare da sahabu Imam Aliyu da ma sauran abokan aiki muke farin cikin daukan dawaniyar kawo muku shirin a daidai wannan lokacin. Kafin ku ji abin da shirin namu ya kunsa, sahabu a bamu kanun labarai.
Shugaban kasar Ivory Coast ya kori babban hafsan hafsoshin kasar da babban hafsan rundunar yan sanda da kuma na jandarmari bayan wani bore da aka yi a fadin kasar. Fadar shugaban Russia ta Kremlin ta yi Allah wadai da zargin da hukumomin leken asirin Amurka suke wa kasar waya ta shige cikin harkokin zaben Amurka. Wani jirgin ruwan yaƙi na Amurka ya yi harbi na gargaɗi kan wasu ƙananan jiragen yaƙi na ruwa a Iran kusa da makurdin Hormuz.
Kanun labaran kenan. A cikin shirin za ku ji cewa jihar Nasarawa ta ce ta warware batun albashinta da ma'aikata.
A yanzu tun da ya biya 100% a state ana da arrears na shortfall na September, October, November.
Daga batun albashi sai kuma ma'aikatan tashan jiragen ruwan Najeriya wanda suke roƙon a maida su bakin aiki.
Federal High Court ta Ikoyi Lagos karkashin mai shari'a Justice Agban kuma ya bada hukunci akan a maida mu bakin wannan aikin.
Kana Aliyu Mustafa Sakkwato zai shigo da shirin sa na tsaka mai wuya, amma fa duk waɗannan sai kun ji cikakkun labaran duniya.
Jama'a assalamu alaikum. Shugaba Alassane Ouattara na Ivory Coast ya kori babban hafsan hafsoshin kasar da kuma na rundunar yan sanda da rundunar jandarmari ba wani bore da wasu jami'an tsaro suka yi a duk fadin kasar. A wata sanarwa daga fadar da shugaban kasa da aka karanta jiya a litinin a talabijin ta ce an kori babban hafsan hafsoshi janar Sumaila Bakayoko wadda ba shi da farin jini tsakanin sojoji. Hakanan naibinsa ma janar Seko Tore an yi awon gaba da shi. Hakanan sanarwa ta ce shugaban kasar ya sallami babban kwamandan rundunar jandarmari Javes Kooku Kosai da kuma speto janar na yan sandan kasar Bredon Biya. Hakanan a jiya litinin Prime Minister kasar Daniel Kablan Duncan ya yi murabus ya kuma rusa gwamnati mataki da aka saba bayan da aka gudanar da zaben yan majalisa cikin watan jiya. Amma aka jirkita daukan wannan mataki na kwanaki saboda boren da sojoji suka yi a fadin kasar a ƙarshen makon jiya. An kawo ƙarshen boren ne bayan da gwamnati ta bada kai bori hau ranar Lahadi.
Fadar shugaban Rasha ta Kremlin tana Allah wadda da cewa zargin da hukumomin leken asirin Amurka suka yi wa kasar wai ta yi shishigi cikin harkokin zaben Amurka da zumar taimakawa Donald Trump a zaman zargi wanda ba shi da tushe kuma hadda ma yaranta ko rashin kwarewa cikin batun. Kakakin fadar Kremlin Dmitry Peskov ya faɗa jiya Litinin cewa waɗannan zarge-zargen marasa tushe ne, mun kuma fara gajiya da su. Kalaman su ne na farko daga fadar shugaban na Rasha tun bayan da hukumomin leken asirin Amurka suka fito da rahoto ranar Juma'a da ta wuce inda suka bayyana ƙwarin gwiwa cewa shugaban Rasha Vladimir Putin da kansa ya ba da umarni a gudanar da kamfe na gurgunta harkokin zaben Amurka. A halin da ake ciki da jiya Litinin, Amurka ta kakabawa babban jami'i mai gudanar da bincike a fadar Kremlin Alexander Betrykin da jami'ai hudu a fadar shugaban Rasha takunkumi. Ma'aikatan harkokin wajen Amurka ta kira ayyukan mutanen a zaman na mummunan keta haƙƙin bil'adama.
Wani jirgin ruwan yaƙi na Amurka ya yi harbi na gargaɗi kan wasu ƙananan jiragen yaƙi na ƙasar Iran kusa da makurdin Hormuz. Al'amarin ya auku ne ranar Lahadi. Kakakin ma'aikatar tsaron Amurka Captain Jeff Davis ne ya bayyana haka. Jiragen yaƙi na ruwa daga rundunar juyin juya hali na Iran sun tasamma wani jirgin ruwan Amurka mai suna USS Mahan suna wani ƙazamin gudu, inji wani jami'in tsaro wanda ya faɗa muryar Amurka haka jiya Litinin bisa sharaɗin ba za a ambaci sunansa ba. Ma'aikatan jirgi na Amurka suka umarci jiragen na Iran wato sau da dama cewa su juya ko kuma za su ɗau mataki na kariya. amma suka yi banza da gargadi da aka musu da jiragen na Iran basu mai da martani ga sakonni da ake ta aike musu ta radio ba jirgin na Amurka USS Mahan ya yi amfani da bindiga mai sarrafa kanta har sau uku da jin harbin jiragen na Iran suka tsaya jiragen na Amurka suka ci gaba da tafiyar su hukumomin Amurka suka ce jiragen yakin na Iran sun zo kusa da jirgin na Amurka kamar da mita 25
Jami'ar Koriya ta Kudu sun ce sun hakikance barazanar da Koriya ta Arewa ta yi a baya-bayan nan cewa za ta harba makami mai linzami mai cin dogon zango ta yi ne da nufin tsara wata dangantaka da tsohon gwamnatin Amurka ta Donald Trump. Kakakin ma'aikatar sake haɗin zirin Koriyan biyu ya ce ya dagewa kan matsayarta na ci gaba da harba makamai masu linzami da kuma yin tsokana hanya ce ta neman ganin Amurka ta sauya halayyarta game da ƙasar ta Koriya ta Arewa. Jamin ya yi magana ne kwana ɗaya bayan da Koriya ta Arewa ta yi ƙirarin cewa a shirye take ta harba makami masu linzami daga ko'ina kuma a kowane lokaci. A Washington, sakataren tsaron Amurka Ash Carter ya faɗa ranar Lahadi cewa a shirye Amurka take ta harba duk wani makami mai linzami wanda ya ratsa huruminta ko na ƙawayenta.
To labaran duniya ke sauraro daga nan sashin Hausa na murya Amurka a nan Washington DC. Yau Talata Majalisar Dattijan Amurka za ta fara tantance wasu daga cikin mutanen da shugaban Amurka mai jiran gado Donald Trump ya zaba domin ba su mukamin ministoci karkashin gwamnatinsa. Ana sa ran za a tantance takwas daga cikin mutanen a wannan mako za a fara ne da dan majalisar dattijai na jam'iyyar Republican Jeff Sessions wanda Trump ya dauka ya zama attorney general ko ministan shari'a. Wasu ɗan jam'iyyar Republican sun ce lokacin da shugaba Obama ya kama aiki a 2009 an amince da mutane da ya zaba a zaman farko. Senator John Barroso ya ga murya Amurka cewa suna fata za a saka kura aniyarta. Amma ɗan Democrat suna korafin cewa da yawa daga cikin waɗanda Trump ya zaba suna sanyin jiki wajen cike ko bada bayanai da ake bukata ga duk waɗanda aka baiwa irin waɗannan mukamai. Da yake magana shi ma kan ministocin da ya zaba shugaban Amurka mai jiran gado Donald Trump ya ce yana da ƙwarin gwiwa duk za su wuce.
Amurka ta ce ta kaddamar da wani farmaki wanda ya sami nasara ta nuna harin ne kan mayakan IS a gabashin Syria tare da sa ido kan shugabannin kungiyar. Kakakin ma'aikatan tsaron Amurka Captain Jeff Davis ya faɗa jiya Litinin cewa an kaddamar da harin ne a lardin Deir ez-Zor wanda mayakan Amurka na musamman da aka azawa nauyin farautar shugabannin ISIS a Syria da Iraki suka yi. Bai bayyana ko su wane ne aka auna harin kansu ba, sai dai ya ce an sami bayanan sirri masu yawa lokacin farmakin. Kakakin na Pentagon ya ce ikirarin da kungiyar take kare haƙƙin bil'adama a Syria ta yi cewa an kashe mutane 25 lokacin harin. Akwai ƙara gishiri a batun, sai dai bai faɗi yawan waɗanda aka kashe a farmakin ba. Labaran duniya kenan kuka saurara da ganin sashin Hausa na murya Amurka. To bari mu fara da batun albashin ma'aikatan jihar Nasarawa da gwamnatin ta ce ta biya. Ga Zainab Babaji da ƙarin bayani akan wannan batu.
Gwamnatin jihar Nasarawa ta ce ta kammala biyan albashin ma'aikatan jihar in banda watanni biyu da ma'aikatan suka gudanar suna yajin aiki a bara. A taron manema labarai don fayyace yadda gwamnatin jihar ta Nasarawa ta kashe kudin Party Club da ta samu, kwamishinan kudin jihar Nasarawa Mr. Dominic Bako ya ce jihar ta Nasarawa ta samu naira biliyan 8.4 ne. Kwamishinan ya kara da cewa a cikin wannan kudin kashi 64 mallakar gwamnatin jiha ne, yayin da kashi 36 an keɓe ne wa ƙananan hukumomi. A cewar kwamishinan na jihar Nasarawa, tun farko shugaban ƙasa Muhammadu Buhari ya ba da umarni wa gwamnoni da su ware kashi 50 na kuɗin don biyan albashi da fansho, yayin da sauran kashi 50 su gudanar da ayyukan inganta rayuwar al'umma da su.
We are not actually owing. What is actually outstanding is that of July, August, when the workers were actually on strike.
Ya ce a gaskiya ma'aikatan jihar ba sa bin su bashi sai dai na watannin Yuli da Agusta lokacin da ma'aikatan suka yi yajin aiki. Ya ce waɗanda ma suka zo aiki a lokacin an riga an biya su haƙoƙinsu. Ya ƙara da cewa waɗanda ma ba su je aikin ba a wancan lokacin gwamnan jihar Bisa Tausayi ya yi alƙawarin biyan su a duk lokacin da al'amura suka daidaita. To sai dai shugaban ƙungiyar ƙwadagon jihar Nasarawa Abdullahi Adeka ya ce a iya saninsu gwamnati ta biya su cikakken albashinsu na watan Disamban bara ne, amma suna da sauran raguwar albashin wasu watanni da gwamnatin bata karkare ba.
A yanzu tunda ya biya 100% a state ana da arrears na shortfall na September, October, November. Yanzu shortfall na mu agreement namu na wannan strike action da minister ya apprehending mu agree yanzu za su biya shortfall this month. Tin wannan kudin da ya zo na Paris Club so that a samu ba damuwar arrears.
Shi ko shugaban hadaddiyar kungiyar da ke shiga tsakanin ma'aikata da gwamnatin jihar ta Nasarawa, Comrade Sule Usman, ya mun bayani ne kan matsayar albashin kananan hukumomin jihar.
Kananan hukumomi suna bi wajen wata tara ne. A dama ana basu wani wata, akwai wasu local government 50, akwai wasu 60, akwai wasu 70. So akwai shortfalls na haka dai na kananan hukumomi ya kai wajen wata tara.
To amma kuna ganin kaman adadin kudin Paris Club da aka bayar bai isa a gama biyan waɗannan basu sukan ba tunda ya kamata kuna da bayani nawa aka bayar.
Beza bayani da gona yayin nan mun san ba zai biya duka ba amma zai iya biya ko wata kaman state zai iya biya ko wata biyu aka da rabi ma. Mu ma'aikatan Nasarawa da mu da gwamnati mun form a committee duk wani damuwa ma'aikata za mu yi shi a zaman committee nan. So muna biyo nan a samu tsakanin mu da gwamnati a biya da nan kula da lami lafiya.
To sai dai kwamishinan kananan hukumomi da masarautun gargajiyan jihar Nasarawa Tijjani Aliyu Ahmad ya ce.
Mu ba abin wata sai dai ka ce abin da muke biya bai kai kiman abin da ya kamata a biya su ba.
To me yasa baya kaiwa kuɗin da ya kamata a biya su?
Kamar da kowa ya sani abin da ke shigowa wanda za a yi amfani da shi ta wajen biyan albashi na ma'aikata da kuma yin ayyuka masu mahimmanci a ƙauyuka ko a karkaru ya faɗi. Kuma tunda arzikinmu ya taɓarɓare to wajibi ne kowane ɓangare na rayuwa zai shafe ta.
Amma daga yanzu dai za ku dinga biyan su cikakken albashinsu ko dai har yanzu ana samun?
Yanzu zaran kuɗin Paris ya ƙare kuma ya ba wani magana kuma sai mu koma gidan jaye.
A bangaren 'yan fansho kuwa shugaban 'yan fansho a jihar ta Nasarawa Alhaji Umaru Adoga ya ce suna kan tattaunawa da gwamnatin jihar don haka ba zai ce komai kan batun ba. Zainab Babaji, muryar Amurka daga lafiya jihar Nasarawan Najeriya.
Malam Allah magani, annaban Allah na magani, talakawa mana.
To su ko ma'aikatan tashan jirgin ruwa na Najeriya su roko suke gwamnatin tarayya ta yi wa Allah da ma'aikinsa ta sa baki domin a mayar da su bakin aiki. Ga Babangida Jibrin da ƙarin bayani a cikin wannan rahoton.
A wani taron manema labarai da wasu daga cikin mambobin wannan kungiya suka gudanar a birnin Lagos sun kira ga shugaban kasa da ya amfani da karfin ikonsa wajen mai da su kan aikin su sakamakon kin tabbatar musu da aikin bayan kammala horo da suka yi a hukumar tashoshin jiragen ruwa ta kasa wato Port Authority da ke nan Lagos. Kungiyar dai ta bayyana cewa duk da cewa wani alkalin kotun tarayya Justice OE Aban ya bada umarni a hukuncin da ya zartar a watan Mayun shekara ta 2013 na hukumar tashoshin jiragen ruwa ta kasa ta dauke su aiki ba tare da bata lokaci ba, hukumar ta yi fatali da wannan umarnin kotun. Haka kuma majalisar wakilan Najeriya ita ma ta yi zama na musamman akan waɗannan mutane tare da bada umarnin a dauke su aiki kuma a biya su albashin su da ya kai na miliyan 2 kowanne a watan Mayun shekarar da ta gabata. Amma har ila yau hukumar ta fatali da wannan umarni da majalisar wakilan ta bata. To komai dai ne fatan waɗannan tsaffin ɗaliban hukumar tashoshin jiragen ruwa. Ga dai Malam Abbas Usman.
Je kotu Federal High Court ta Ikoyi Lagos a ƙarƙashin mai shari'a Justice Aban kuma ya bada hukunci akan a maida mu bakin wannan aikin kuma a biya mu haƙoƙin mu da muke biyo da har yanzu abin ya fuskara ya gagara ba a yi wa.
Sakamakon kin amincewa da hukumar ta yi na ɗaukan waɗannan ɗalibai aiki dai wasu daga cikin su sun yi hasarar rayukansu a inda wasu kuma ke fama da rashin lafiya. Kamar da ɗaya daga cikin su mai suna Muktari Gana ya shaida mani.
Tun daga ran da muka gama muna jiran a yi deploying namu a raba mu kenan kawai muka daina ganin albashi don haka wannan ya sa mun shiga halin lahaula wala quwwata. Muna cikin hali na ba yanda za mu yi ba mu da gata in ba Allah ba sai shi shugaban ƙasa da muke gani.
To sai dai kuma duk kokarin cin ta bakin shugaban hukumar tashoshin jiragen ruwa ta Najeriya Malama Hadiza Bala Usman ta wayar tarho ya citira da shi ma general manager mai kula da ma'aikata na hukumar Alhaji Bukar Gana wayarsa tana kadawa ba tare da an dauka ba a lokacin da na hada wannan rahoto. Babangida Jibrin Murya Amurka daga Lagos.
Shugaban kasa ka taimaka dan Rasulullahi
dan Allah dan Rasulullahi
To har yanzu dai ana tare ne da sashin Hausa na muryar Amurka da ke nan birnin Washington DC. Mu na yanzu agogwa ce karfe 10:12 na tsakatare da minti 14. Kuma kafin ku ji shirinmu na gaba, ga wannan sakon.
A cikin watan October bara ne Attorney General kuma Ministan Shari'a na Najeriya Abubakar Malami ya kaddamar da kwamitin a madadin shugaba Muhammadu Buhari a can Abuja. Kwamitin wadda tsohon shugaban Majalisar Dattawan Najeriya Sanata Ken Nnamani ke jagoranta na da alhakin nazari akan dokokin zaben Najeriya tare da nazarin shari'un zabe da kotuna daban-daban suka zartar a baya. Kana yi kuma yi nazari akan dokokin zabe na kasashe daban-daban na duniya. Haka zalika kwamitin an dora masa alhakin yin nazari akan kunshin rahoton kwamitin gyaran zabe na mai shari'a Lawal Uwais.
To a biyo mu a cikin shirinmu na hantsi domin jin cikakken wannan rahoton. Ga shirinmu na gaba.
Tsaka mai wuya. Jama'a muna fatan kuna nan kalau mun sami ku lafiya a wannan shiri na tsaka mai wuya. Lokacin da aka shigo sabon shekarar nan ta 2017 kafofuwan labarai da dama sun yi ta kwadaita wa mutanen Najeriya albashirin cewa karshen ta dai shugaba Muhammadu Buhari zai yi abin da suka dade ko kuma suka dade suna jira. Wato zai wa gwamnatin Saganan Bawul watakila ma ya nada sababbin shugabannin tarin hukumomi da ma'aikatu na kasar. Kwatsam sai ga kakakin Fadar Garba Shehu ya fito yana ga Madina Dauda cewa ai su ma dai a jaridu suke karanta wannan maganar domin ba a yin ta a cikin vila.
To a iya sanin mu wannan magana mu ma karanta ta muka a gidajen jaridu domin sati da ya wuce satin Kirsimati shi da kansa shugaban Muhammadu Buhari ana taron majalisar ministoci shi kansa ya tada wannan magana cikin raha yake cewa shi ma fa ya ga wannan magana ana ta yada ta cewa wai za a canje ministoci yace to shi ma bai san ta ba to yau idan shi shugaban kasa bai san da magana ba wanda ministocin nan shike da ikon ya nada kuma ya cire to ai kaga magana ba ta da tushe saboda haka a inda dai aka tsaya kenan wannan magana mu ba mu san inda aka samu ta ake yayata ta ba.
To Garba Shehu kenan kakakin fadar shugaban Najeriya. To abin da ya sa wasu musamman magoya bayan yan jam'iyyar APC suke jin dadin labarin cewa za a bude kofar yin garan bawo da nadina dan mukamai shine saboda a ce wasu abu ne da suka dade suna jira ayi.
Sunana Madam Victory Senes, ina kitan protocol. Abin da muke tsammani in Allah ya sa aka ci zabe za mu samu shine mu ma za a bamu aiki as protocol officers. Ina gani kaman shi shugaban kasa bai sani har yanzu muna zaune kara a zube ba.
Sunana Tanko Ibn Iya, tsohon ma'aikaci mai retire. Yanzu zan yi kira shugaban kasa ya sassauci. An shiga wani hali wanda yake a gaskiya fi sabilillahi mutane sun fara tunanin shin wace ma irin gwamnati muke yi, ina muka dosa. A ƙarke suwa za su ji daɗin wannan gwamnati dan kaman watanni biyar da suka shige zaka ji ana wata mai zuwa wata mai zato a tafiya ya tafiya mun rasa gane ainihin wani shekara ne watan zai tsaya da'a dai mun yi gudunmawa mun bada mun kuma nuna kauna ga shugabanci har kwanan gobe muna nuna kauna to amma gwamnatin kasar nan fata san dan Najeriya wani irin mutum ne hutu mara kibla wanda zai taso lokacin da zai fitsare ya canza sai kai ta mamaki.
To irin wannan maganganun suka sa a kashi na biyu na tattaunawa da ke gudana tsakanin Ibrahim Abdulkarim daraktan cibiyar tallafawa Buhari wato BSO da kudade da kuma babban sakataren jami'ar APC na kasa baki daya Alhaji Mai Malabuni. Shi yasa muka tabo maganar mukaman har ma da waɗanda aka taya mukamai din suka ce akai kasuwa. Akwai mutanen ku na san an ba su mukamai ko dan ba su ji dadi da aka ba su mukaman ba suka ki karba mutane irin su Najat Muhammad irin su Dr. Usman Bugaje da sauransu wanda sun bada dalilan su na cewa gashi amma mutane suna jin yadda aka kira su aka ba su mukamai ko suka je an ba su mukamai ta wasu hanyoyi da ba na kai tsaye ba bai musu dadi ba me ke faruwa game da wannan ban sani ko ka ji irin wannan korafin shi ma
yadda naji lokacin da aka ba su mukamai ba su karba ba ai sun bada dalilan su wani ya ce ba zai iya ba kaga shi maganan
wasu kuma sun rena ne abinda aka ba su
eh ai ba su ce sun rena ba sai lokacin da aka ce suka ce sun rena ko wani ya fito ya ce shi abin da aka bashi ya rena sannan annan ne za a yi magana ai ba wani daga cikinsu da ya bada dalilin cewar ya rena abin da aka bashi.
To Alhaji Ibrahim me kuke je me ne aka ra'ayi game da wannan mutane da ke zaune shuki suna jira su ji daga wurin mutane?
Ni ra'ayi na ka san ita wannan tafiyar ta Janar Muhammadu Buhari an fara tun da 2003 akwai wanda sun fahimci abin da yake son ya yi tun a wancan lokacin. Akwai wanda sun dage a unguwanninsu da wurarensu da inda suka samu kansu wurin aiki suka tema mutane bayani me yasa ya kamata mu kawo wannan mutumin, sannan me yake kaidojin shi, sannan me yake son a yi, sannan me ake son a samu. Duk ko daga bacci ka tashi suka ce musu me jinan Muhammadu Buhari yake son yayi gobe, za su gaya maka. To irin wannan mutanen ba aqida bace, su ne ga zama cikin naman jikin su, sanin abin da ake son a yi. So da na so ni da aka fara tafiyar nan, na so an ba su dama su samu su dan taka rawar su a ganin me suka, saboda me su sun dauko mandate din, sun dauko alƙawarin daga wurin mutane, za su so su ga an kai ga wannan. Amma idan ka dauko mutumin da bai san menene ake son a yi ba, bai zauna da kai ba, bai san yadda tunanin ka yake ba, kace a shi da ainihin tunanin cewa ai yayi zama wuri kaza, ya taba yin kaza wuri kaza, bari a dauko shi a zo. Idan ya zo tunanin ku da kai da tsarin ka ba kai ba ɗaya bane, wasu su basu ma fita daga cikin waccan zaman waccan cikin waccan party na PDP lokacin da aka yi wancan shekara 16 da su aka yi. To wannan tunanin ma bai ma riga shi ne cikin jikin su ba, har yanzu they are still corrupt, they are still tendency nasu na yin wasu abubuwa. Sannan kuma saboda kuma
ina zuwa Alhaji Ibrahim, ina zuwa, bari in ji ta, ina son je magana yan PDP nan da ka dauko. Alhaji mai mallan, na daɗe na ji magana cewa akwai mutane rukuni biyu, akwai mutane da suke MPDP ne ko kuma sabon shigar APC ne waɗanda sun fi more wannan gwamnatin fiye da mutanen da suka ci wuya, suka ci kwakwa a cikin wannan. Ka ji wannan shi ma?
Wato, Alibu Safa, wato ina so a fahimci wani abu daya. Ka san mutanen Najeriya, al'ummar Najeriya sun zaɓe shugaba Muhammadu Buhari, kuma sun zaɓe shi bisa tabbacin cewar zai fidda su kusa, sannan kuma halin da ƙasar nan ta shiga ciki yana da ƙwarewa da zai samu ƙasan a ciki. Sannan kuma alhamdulillahi da zuwansa kan karagar mulki an yi tsare-tsare da dama. Yadda ake ciki a gwamnatin Najeriya yanzu din nan, babu hanyar da wani zai sata. Sannan aka dubi gwamnatocin baya, kamar misali gwamnatin Obasanjo, ai akwai irin su Konjo Uwela, ba RPDB ce ba.
Amma gaskiya Alhaji mai mallaka, akwai ma cewa har yanzu ana cin hanci da rashawa duk da kokarin da Buhari yake na yakar wannan abin, kai ma ka sani kuwa.
To ai shi ya ce ai duwo inda aka gani ana cin hanci da rashawa, a fallashi mutumin, a kawo masa shaida, ai ya sha faɗa wannan. To wannan din ai ba zai. Sannan kuma wannan single treasury account din da aka yi, babu yadda mutum zai iya cire kuɗi a gwamnatin Najeriya nan da sunan sata a halin da ake ciki yanzu, Ali Mustapha. Kuma wannan magana da ake ta cewar an kawo mutane da ba su sha wala, dama akwai wani lokaci akwai mutanen da za su zo ba ta fuskan siyasa ba. Kamar misali da na baka yanzu, kamar su Obi Okwezile, kamar su Okonjo Uwela, ba na duka ba wai 'yan siyasa ba ne, lokacin ƙwarewar su ce aka kawo su gurin saboda su taimaka.
Amma
ko yanzu idan aka samu mutum da rashin ƙwarewa, cire shi za a yi.
To ai shine Alhaji mai mallama,
akwai wani wanda zai ce bana ya onu ba dan siyasa ba, ko kuma Fashola, ko kuma Faye. To wannan abubuwa ana magana ne mukami, kowa zai samu rabonsa. Soma akai, kowa zai samu rabo.
Alhaji Ibrahim, me zaka ce kan wannan ne?
Ni abin nake cewa shi yaki da rashawa, wato akwai abin da common knowledge ne. Wato za ka ga abubuwa da yawa an suna faruwa, mutane za su yi kamar cewa ba a sani ba. Waɗannan labaran da kake ji, ina gaya maka, muna gaya maka muna da nambobi waɗanda muka sa, muka ba da kati, ka je ka ga abin da mutane suke faɗi a ciki.
Amma Alhaji Ibrahim, kuna
ne maka ni ke gadin gida kaza, an kawo container ta kaza, gidan wani an aji ta kuɗi kaza, a wannan gwamnatin da muke magana.
A yanzu nan
da nake maka magana, za ka an ce direban wani ya sai gida kaza, suwane da suwane su suke case na kaza a EFCC, sun sayi gida kaza a nan garin Kaduna, a cikin garin Abuja, duk labaran nan suna zuwa. Yanzu ya za a yi ka ce kana daraktan ma'aikatar gwamnati, wanda dududu albashinka bai wuce naira 300,000 ba, kana da 'ya'yanka guda 5 a ƙasar waje suna karatu, wanda kowane yaro kana kashe mishi aƙalla fan 10,015, ka buga su su shi daga gani wurin fan 60,000, ina zai samu kuɗin zai biya wannan kuɗin?
Amma Alhaji Ibrahim, kuna sanar da kuna gaya wa irin su Alhaji mai mallaka irin wannan matsaloli ne domin jami'a ta sanar da za ta tunkare su.
To ai shi platform ɗin gaba ɗaya da an kai, an ka tsara mutane su riƙa ba da feedback to the party, su ba da feedback to Mr. President, babu wanda ya enhance din shi saboda ya samu wannan information.
Amma aikin waye ya rayar da wannan wurin, wannan dandalin da kake magana?
Babu wanda rayar da shi, babu wanda rayar da shi. Da a ce an rayar da shi, wayannan mutanen aka yi gogurmaya da su, ana da phone numbers din su. Mutane sun kai miliyan 6. Ana da phone numbers din su. Ana da komi na su. Ya kamata a ce an bari ana da wani access, wani fili wanda ake.
Ba taron jam'iyya na board meeting na jam'iyya akai domin kawo irin wannan abubuwan ne?
To an ce maka babu funding na jam'iyya, yanzu ka ce za ka kira board, ina kuɗin da za a yi wannan abubuwan da kake magana, in kawo board za su zauna.
Ina zuwa Alhaji Ibrahim, na kagara in ji ta bakin Alhaji Mai Malla, tunda shi ne sakataren jam'iyyar nan. Alhaji Mai Malla, me yasa ba a taron hukumar nan kamar yadda Alhaji Ibrahim yake cewa ba a yi ba don ba kuɗin yinta, ba yan taron ne?
Ka san da kake kana tambaya akan maganan board, kuma ka san jam'iyyar nan tana da rukunai. Rukunin nan akwai working committee wadda ita ce kwamitin zartarwa, sannan kuma akwai NEC wanda ita ce kwamitin koli na jam'iyya, akwai caucus wanda kuma ita ma kwamiti ce mai zaman kanta. So waɗannan kwamitoci duka kuma suna da ka'idodin meeting. Akwai lokaci, kamar misali kwamitin koli ita NEC tana meeting ne so uku a shekara.
Yanzu yaushe suka yi taron su na ƙarshe ne?
Dukkan wata uku ana zama.
Ana irin wannan. Alhaji Mai Malla, kafin in manta.
Ba wannan bane magana. Ka san shi magana irin ta maganar cin hanci da rashawa da kuma maganan ba wai abin da za mu share mu shige bane. Maganar cin hanci kamar yadda na faɗa ɗazu shi shugaban Muhammadu Buhari cewa yake duk inda aka san maganar cin hanci da rashawa tartibi da shaida a sanar da shi kuma a sanar.
To amma ai matsalar Alhaji Mai Malla, idan su masu wanda ya kamata su ga mashi su ma suna cin hancin fa sai yaya?
Yanzu ba ake maganan platform din da aka kafa saboda a dinga samun
bayanai ba,
ana tattara bayanai. To me amfanin bayanan da ake tarawa?
Amma abin da nake cewa wannan yaki da cin hancin din hatta shugaban EFCC Ibrahim Magu da kanshi ya ce har yanzu akwai cin hanci da rashawa na inna lillahi. Ya ce har cikin jam'iyyar sama akwai cin hancin nan da rashawa. Ma'ana Buhari kaɗai hannunsa shi ba zai iya maganin, kai ka san ba zai iya maganin cin hanci da rashawa ba. Ma'aikatansa idan suna cin hanci da rashawa, wannan cin hancin da rashawan ba za a daina yinsa ba kina ai. Haka ne, to a gaishe ku. To a shirinmu mai zuwa, ko bayan magana cin hanci da rashawa, za mu yi magana game da ƙorafin wasu gwamnonin Najeriya 'yan jam'iyyar AAPC da suke cewa ba a tuntuɓa su idan aka zo ana zancen raba manyan mukamai na gwamnati ta tarayya, da kuma maganar yawan rikicin cikin gida da akan samu tsakanin shugabannin jam'iyyar ta APC irin su Bola Tinubu, Atiku Abubakar da John Ohegun, wanda kuma a duk lokacin da ake zaɓe a wata jiha za ka zo ka samu da ƙyar suna goyon bayan mutum ɗaya. Yanzu dai muna godiya ga su baƙin namu Alhaji Mai Malla Buni da kuma shi Ibrahim Abdulkarim da kuma musamman Nasiru Adamu El-Hikaya wakilinmu a Abuja da ya taimaka aka da shirin nan. A madadin su duka, ne Ali Mustapha Sakwata a Washington.
To a gaida Aliyu, kafin mu karkare ga shirinmu na ƙarshe, wato labarai, amma wannan karan a takaice.
Amurka ta kama ta kuma tumi wani tsohon babban jami'in kamfanin ƙera motoci ta Volkswagen a Amurka kan zargin haɗa baki da niyyar zambar Amurka kan magudin irin hayaƙi da motocin kamfanin suke fitarwa. Jami'in mai suna Oliver Schmidt, wadda tsohon general manager ne a sashen fasaha da muhalli na kamfanin a Amurka, ya bayyana na wani ɗan gajeren lokaci jiya Litinin a wata kotun Amurka a Miami bayan da aka kama shi ranar Asabar a Florida. Bai gabatar da amsa kan zargi da ake masa ba. Schmidt shi ne mutum na biyu da aka kama dangane da binciken da gwamnatin Amurka take kan kamfanin na Volkswagen, zargin da kamfanin ya amsa cewa ya makala wasu na'urori kan akalla motoci miliyan 11 a faɗin duniya da aka sayar, wadda zai iya ɓoye irin hayaƙi da motocin suke fitarwa, mataki da hukumomi suka ce ya saba dokar Amurka na kare muhalli da kuma iska. Shugaba Alassane Ouattara na Ivory Coast ya kori babban hafsan hafsoshin kasar na rundunar da kuma na rundunar 'yan sanda da kuma na rundunar gendarmari bayan wani bore da wasu jami'an tsaro suka yi a duk faɗin ƙasar. A wata sanarwa daga fadar shugaban ƙasar da aka karanta jiya Litinin a talabijin, sanarwar ta ce an kori babban hafsan hafsoshi janar Sumaila Bakayoko, wadda ba shi da farin jini tsakanin sojoji, haka nan kuma da na'ibinsa da kuma dai shi babban hafsan hafsoshi kuma sufeto janar na 'yan sandan ƙasar.
To madalla, da taƙaitattun labaranmu kawo ƙarshen shirin. yanzu a madon kwa da kwa nan sashen Hausa musamman Safi Imam Aliyu da ya tayar gabatarwa sai Cubahiro Jodo ne da ya bada umarni da injiniyan mu wato John Ellison ni Ladan Ibrahim ke cewa sai anjima da hantsi mun sake dawo muku da wani sabon shiri.